بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 5 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda aka fi sani da suna dandali da ke nan cikin wadan Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan shine darasi na 5 insha Allah cikin tafsirin suratul Nazi'at muna cikin tafsirin wannan sura Arma ya karanta mana a darasin mu da ya gabata har zuwa fadin Allah mata allakum wa an'amikum amma za mu sake karanta wannan rukuni na ayoyi daga fadin Allah wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha zuwa abin da ya sauka na mallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأغطل ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
نعم Allah madaukakin sarki yana ci gaba da mana bayani akan wasu daga cikin manya-manyan halittun Allah madaukakin sarki wanda girman su yafi girman halittar dan Adam waɗanda kuma Allah yake nuni zuwa gare su don nuna wa mutane cewa su ba kowan kowa ba ne wajen kashe su da raya su daga yadda Allah yake cewa antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa as-samkaha fasawwaha Allah ya ce wa aqtasha laylaha kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mata dare mai duhu wa akhraja duhaha sannan kuma ya fitar da wuni wanda yake mai haske Allah ya ce wal arda ba'da zalika dahaha da kuma ƙasa a bayan haka dahaha ya shimfiɗa ta akhraja minha ma'aha Allah ya fitar mata da ruwanta wa mar'aha da abin kiwon da ke cikinta wal jibala da kuma duwatsu arsaha Allah ya kakkafa su don su ɗaure ƙasa Allah ya ce mata'an lakum waɗannan duka abubuwan jin daɗi ne gare ku wa li'an'amikum da kuma dabbobinku na ni'ima. Madaukakin sarki yana ci gaba da bayyana mana wasu daga cikin wato ayyuka da ya yi waɗanda shi kaɗai ya kaɗaici da yinsu. Daga ciki akwai sanya dare ya zama yana da duhu da sanya wuni ya zama yana da haske kuma an danganta daren da wunin zuwa ga ita sama da aka ce antum ashaddu khalqan amis sama'u sai kuma Allah ya danganta ya ce wa aqtasha laylaha ay laylas sama'i dare wanda yake da alaka da ita sama saboda fitowar rana take fitowa a sama da gushewarta da yammaci suke kawo jujjuyawan dare da wuni a jiya muka fara ambata cewa abinda yake tabbataccen an kalli ayoyin alqur'ani mabambanta shine cewa sai da aka fara halittar ƙasa sannan aka halicci sama amma a zahirin waɗannan ayoyi sai suna nuna kamar ba haka bane amma lalle haka din ne saboda in an hada waɗannan ayoyi da wasu masu kama da su al'amarin zai fito fili kamar fadin Allah wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ya ce shine ya halittan muku abinda ke cikin ƙasa gabaki dayanta da ita ƙasar da wanda ke cikin ta mabambanta sannan bayan nan sai Allah ya ce thumma stawa ila as-sama'i sai kuma Allah ya nufaci sama fasawwahunna ya daidaita sammai zuwa ga guda bakwai sab'a samawati wa kulli shay'in alim. A wani waje kuma Allah yake cewa qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni, shin ku dinnan ka ce musu ashe kuna kafircewa Allah wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu, wata annuna lahu andada, kuna sanya mashi kishiyoyi. Allah ya ce zalika rabbul alamin, wannan shine ubangiji da dukkanin talikai. Sai Allah ya ce waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilina, daga nan kuma thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wal ardi itiya tawan aw karha qala ta'atayna ta'ina. Sai Allah ya ce fasawwahunna sab'a faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayni wa auha fi kulli sama'in amraha, zuwa karshen ayoyi a cikin surat fussilat. Kaga waɗannan rukunin ayoyin abinda suke bayyanawa shine farkon fara halitta, sai da aka halicci ƙasa, sannan bayan halittar ƙasa Allah ya ce wabaraka fiha wa qaddara fiha aqwataha, ya mata albarka ya kaddara mata ababen da za a bukata na ci a cikinta fi arba'ati ayyamin, cikin kwanaki hudu sawa'an lis-sa'il. Daga nan kuma thumma stawa ila as-sama'i, sai Allah ya nufaci sama wa hiya dukhanun, a lokacin tana matsayin hayaki ne kawai. Faqala laha wal ardi itiya tawan aw karha, ya kiraye ta ita da ƙasa ɗin ya ce ku taho da ɗa'a ko da rashin ɗa'a ku taho. Qala ta ataina tsa'i, Allah ya ce faqadahunna sab'a samawati, sannan sai ya halice su sammai guda bakwai a fi yawmayni, cikin ranaku guda biyu. Wa auha fi kulli sama'in amraha, sannan ya tsara ma kowace sama kaddarta a cikin su bakwai din, zuwa karshen ayoyin da suke cikin suratu Fussilat. Al-Imam Suyuti a cikin tafsirin sa Abdul Mansur fi tafsir bil Ma'thur ya ambata cewa Malam Abdu Ibn Humayd ya fitar a cikin musnadin sa da shida ainihin wato Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi a cikin tafsirin sa rahmatullahi alal jami' cewa an tambayi Ibn Abbas, wani mutum yazo yake ce masa Allah shi gafarta mala, ayatani min kitabillahi tukhalifu ihdahuma al-ukhra, akwai wasu ayoyi guda biyu a cikin alqur'ani waɗanda suke da sabani da junansu. Sai Ibn Abbas yake ce masa innama utita min qibali ra'ayik, ayoyin ba su saba wa juna ba, kai dai tunaninka ne ya saba wa juna, matsalar ka shine a cikin kwalwarka ne ba a cikin ayoyin ba, tun kafin ma ya faɗa mishi ayoyin. Sannan ya ce hatima indak, faɗa mini waɗanne ayoyi ne kake cewa sun saba wa juna, sai a yi maka fashin baki a kansu. Sai wannan mutum ya karanta wannan qul innakum latakfuruna takin fusilat hagwa thumma stawa ila as-sama'i, ya sake karanta fadin Allah wannan da muke magana a kanta wal arda ba'da zalika dhahaha, wato tun daga aqtasha laylaha wa akhraja wa aqdaka laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dhahaha. Da ya karanta Ibn Abbas yake ce mishi a'a, yadda abun yake khalaqallahu al-arda qabla an yakhluqa as-sama'a, Allah ya halicci ƙasai ne sannan ya halicci sammai, thumma khalaqa as-sama'a sannan ya halicci sammai, thumma dahal arda sannan ya shimfida ƙasa din ba'da an khalaqa as-sama'a, bayan ya gama halittar sammai din. Haka na Imam Tirmidhi ya ruwaito daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma khalaqallahu al-arda ja'alat tamidu, yayin da Allah ya halicci ƙasa sai ta dinga girgidi tana raurawa, fa khalaqal jibala, sai Allah ya halicci duwatsu, fa'ada biha alaiha, sai ya kakkafe ƙasa da duwatsun, fastaqarrat, sai ta tabbata wuri guda, fata'ajjabal mala'ikatu min khalqil jibali, sai mala'iku suka yi mamakin wannan halitta ta dutse, har suka tambayi Allah suka ce ya Allah shin ka halicci wata halitta da tafi dutse ƙarfi, yace eh na halitta. Ya lissafa musu halittu daban-daban a cikin riwaya. Wannan riwaya duk da yake Al-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi ya ce riwaya ce mai rauni, amma dai tana cikin hujjojin da ake kafawa wajen ƙara bayyana wannan tafsiri a filin Allah. Baya ga al-Imamu at-Tirmidhi akwai Diyauddin al-Maqdisi a cikin kitabu al-Mukhtaratu min al-Ahadith, shi ma ya ruwaito wannan riwaya. Wallahu a'lam. Waɗannan ayoyi har yau suna da wata fa'ida da malamai suke ishara zuwa gare ta, ita ce fa'ida game da kurawiyatul ard, cewa ƙasa tana da shape ne na globe, wato kaman ƙwallo haka, ƙwallon ƙafa ko ƙwallon kankana. Wannan abu ne wanda ilimin kimiyya na zamani ya tabbatar da shi, cewa al-aflak solar system, wato tsarin duniyoyi da Allah ya halitta, wanda ɗan adam ya gano tara ko kuma yanzu an gano wa fiye da haka, dukkaninsu suna kewayawa da junansu ne, kuma kaman wasu ƙwallaye ne haka. Wannan abu ne tabbatacce a kimiyyance, wanda kuma wannan aya tana daga cikin ayoyin da malaman musulunci suka kalla suka tabbatar da cewa akwai wannan ma'anar a ciki, tun kafin malaman kimiyya ta zamani su kai ga gano waɗannan abubuwa. Kamar misali muka ɗauka daga cikin littafin al-Imam Ibn Taymiyya, Allah ya gafarta mishi, mai suna Risalatun fil Hilal, wanda kuma wannan risala tana nan a cikin Majmu'ul Fatawa ta shi Ash-Shaykhu Allamatu Shaykhul Islam Ibn Taymiyya, Allah ya gafarta masa. Yayi magana akan wannan aya da wasu ayoyi, a inda yake cewa wannan aya da ta zo ta faɗi cewa Allah ya sanya sur, ya sanya ƙasa, ya mata bahaha, wanda bahaha shine ya shimfiɗa ta. Akwai kuma wasu ayoyi da suka bada cewa Allah ya yi mata bahaha, bahaha, wanda abahu shi ma shine shimfiɗawa gabas da yamma, kudu da arewa. Ya zo kuma a cikin wasu ayoyin cewa Allah ya ce wallazi ja'ala lakum ma fil ardi zalulan, wannan kuma ma'anar shi sahalan, Allah ya sauƙaƙa muku al'amarin cikin ƙasa, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, da ire-irensu. Da ayan cewa wa ilal ardi kaifa sutihat, ku kalli ƙasa yadda aka shimfiɗa ta. Yace to wasu malamai sun kalli zahirin wannan shimfiɗawa da aka ambata, sai suka yi inkarin kasancewar ƙasa ta zama global. Yace wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. Abinda ya tabbata shine lallai Allah ya sanya ƙasa ta zama mukawwara, kamar yadda Allah yake cewa yukawwiru al-laila ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara ala al-layl, wanda kuma at-takwir shine abu ya zama dunƙulalle kamar ƙwallo na kankana ko ƙwallo ta ƙafa. Za a iya komawa littafin da muka ambata na kitabul mas'alatul hilal ko risalatul fil hilal ta Ibn Taymiyya, da littafin al-fisal fil milali wal ahwa'i wan nihal na al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm al-Zahiri, da kuma littafin Miftahu Dar as-Sa'ada na Ibn Qayyim al-Jawziyya. Akwai wasu malamai waɗanda suka shahara da inkarin wannan qadiyya. Mafiya shahara a cikin malaman musulunci sune al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa, yayi inkari kuma har ma yayi da'awar ijma'in malamai game da inkarin, wanda wannan kuskure ne daga cikin kurakuransa, Allah ya gafarta mishi. Akwai kuma al-Qahtani mai littafin waƙe ɗin na Nuniya, wanda a cikin wannan waƙen nashi shi ma ya fito ƙarara, yake inkarin samuwar waɗannan ilmuma, inda yake cewa كذب المحدث والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان. يتي ده انجينيوي ده ماسي علمي نا استرونومي ورنن سنيه قريا سنا دعوى علم غيب الارض عند كليهما كرويه. يتي سوبين سنا تشيوا ده انجينيوي مسنا سبيس ده مسنا استرونومي سنا تشيوا وي قسا كرويه تي. يتي وهما بهذا القول مفتريان. Su ɗinnan wannan zaton da suka yi ƙarya ce zuƙi ta mallaci, to wannan shine kuskuren da ya samu. Yace wal ardu inda ulin duha satahiyatun, ƙasa a gun malamai farfajiya ce, bi dalili sidqin wadihil qur'ani. Yace haka qur'ani ya faɗa ƙarara, yana ishara zuwa ga waɗannan ayoyin da kuskuren musu fasararsu. Allahu sayyaraha firashan lil wara wa bana as-samaa bi ahsanil bunyani, dogayen maganganu ne a cikin Nuniya ta al-Imam al-Qahtani, Allah ya gafarta mishi. Saboda haka ya tabbata cewa ƙasa kurawiya ce, da dalilin wannan aya da wasu ayoyin, tun kafin malaman kimiyya su zo su faɗi waɗannan maganganu, Allah ya gafarta ma malaman musulunci. malam yace Allah yace sun makala ta'ala wato Allah yake cewa akhraja minha nani ko akhraja minha ma'aha wa mar'aha Allah madaukakin sarki ya fitar da ruwan kasa wa mar'aha da abin kiwanta wannan badal ihtimalin ne na dahaha abin da yake ce ma almar'a masdarun ne mini da yake nuna wato wurin yin abu ko abin da aka yi shi kamar da yake cewa alkhalqu me yakon a ce almakhluqu to almar'a me yakon a ce almar'iyu Allah ya fitar da abin da za a ci a sha da abin da za a yi amfani da shi na kiwo da noma a ƙasa wannan daga cikin lutufin Allah madaukakin sarki ga halittu dukkaninsu waɗanda suke dabbobi da kuma mutane sannan Allah ya ce wal jibala arsaha da kuma duwatsu waɗanda Allah ya kakkafa su mata'an lakum wa li'an'amikum Allah ya kafe duwatsu ya tabbatar da su dan su zama duk abubuwan da aka ambata a baya din nan da ƙasa da dare da wuni da ruwa da abin kiwo da sauransu da duwatsu dan su zama duka mata'an abin amfani takaitacce lakum gare ku wali an'amikum da kuma dabbobinku dama mun fada cewa shi almata'u ana sanya shi ne akan abin da yake da amfani amma takaitacce kamar yadda Allah yake cewa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin Allah ya ce wa annabi Adam da shi da zuriyarsa na baku matabbata ta wucin gadi da kuma abin jin dadi na wucin gadi a bayan kasa saboda haka Allah madaukakin sarki yana gaya wa halittu cewa ga ni'imar da ya musu ga kuma kasancewa ta takaitacciya ne a waɗannan ayoyi sai Allah ya ce fa idza ja'atit tamma na'am
fa idza ja'atit tamma يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
الله يتي فإذا جاءت الطامة الكبرى wannan gaba ita ce wato ta dawo da mu kan labarin alkiyama bayan da aka tsaya aka buga misalin wani daga cikin kangararru da ya kareta Allah kuma da sakamakon da ya same shi sannan aka ja kunnan masu so su yi kangara irin tashi sai kuma aka dawo labarin alkiyama wanda shi ne asalin maudu'in sura Allah ya ce fa idza ja'atit tammatul kubra idan babban al'amarin nan wanda a fama shine abin da zai zo ya bishe komai bala'in da in yazo sai a manta wani karamin bala'i da yake ciki fa idza ja'atit tammatul kubra Allah ya ce yauma a wannan wuni yatadhakkaru al-insanu ma sa'a dan adam zai tuna duk abin da ya aikata wa burrizatil jahimu kuma za a fito da jahimu karara liman yara ga wanda zai ganta fa amma man tagha kaga wanda ya guce iyaka wa athar alhayatid dunya ya fifita rayuwar duniya akan ta alkiyama Allah ya ce fa innal jahima iyal ma'u lalle wannan wuta ta jahimu ita ce makomar sa wa amma man khafa yanigo na'am to a tammatul kubra an tambayi al-imamu an tambayi ibnu abbasin Allah ya gafarta mushi cewa me yasa ake ce mata afamma yace sumiyat bidhalika li'annaha tatummu ala kulli ha kulli amrin ha'ilin ana ce mata ita alkiyama afamman saboda tana lullube duk wani rikici wato ana cikin wani tashin hankali dama alkiyama ba za ta tsaya ba sai a zamanin da ya lalace wanda yake da matsaloli da fitintunu da rigingimu da bala'o'i duk waɗannan rigingimun da fitintunu da bala'o'i a lokacin da za ta zo duk za a manta da su domin ɗabi'a ɗan adam yana cikin wani rikici yana ganin kamar rikici ne idan wani babba ya zo wanda ya fi wancan sai ya ga ashe na bayan ba komai ba ne to ja'at hubbamma babban bala'i ya zo mai kuma Allah ya ce mata al-kubra babban bala'i na tashin alkiyama wasu malamai suka ce hiya dahiyatu ala al-azima ko al-uzma allati yahunu amamaha kullu shay'in ita ce wani tashin hankali wanda dukkanin sauran matsaloli za su zama ba matsaloli bane a gaban tashin alkiyama. Dan haka Allah ya ce a waje wa sa'atu adha wa amar, ita alkiyama adha ta fi komai tashin hankali, wa amaru kuma ta fi komai daci. To Allah ya ce fa idza ja'atil tammatul kubra yawma, a wannan rana yatadhakkaru al-insanu ma sa, lokacin tashin alkiyama zai zo dan adam zai tuna dukkanin abin da ya aikata a duniyan nan na alheri da sharri. Yawma idza yatadhakkaru al-insanu, Allah ya ce wa anna lahu dhikra, ranar da dan adam zai tuna duk abin da ya aikata, to kuma tunawan amfanin me zai mishi. Wa anna lahu dhikra ay la tanfa'uhu dhikra, amfanin ba mutum ba zai ci amfanin tunawar da yayi ba a ranar abin da ya aikata din, shi da mai sakamako da shi. Da abin da mutum ya aikata na alkhairi zai gan shi ya ji daɗi yayi fatan ina ma da ya aikata fiye da haka. Da abin da ya aikata na sharri zai gan shi hankalinsa ya tashi ya waddu law anna bainahu wa bainahu amadun bayt, yayi fatan ina ma tsakanin shi da fitintunu da sharrori da saban Allah da yayi ina ma ce tsakanin shi da su akwai wata rata mai tsayi. To ta yaya dan adam zai tuna waɗannan abubuwan? Kawai shi da kansa ne zai ji ya tuna koko menene zai faru. Malamai sun rubuta gidan akwai wanda suke ganin da zaran an farka fa idza hum qiyamun yanzuruna, din nan mutane za su fara tuna komai domin ya ta'arafuna bainahu, duk wanda ya gani zai tuna shi. Allah zai dawo da mutum da dukkanin zakirarsa. Ai kaga a nan duniya kana iya ganin mutumin ma da ka sani ka manta shi baka tuna shi saboda daɗewar tsawon gamuwar, amma to jibi tsawon kwanciyar da ake a kabari daga sanda aka fara mutuwa zuwa yanzu jibi tsawon shi, kuma ga ragowa daga nan zuwa tashin alkiyama. Amma da haka da mutum ya tashi zai gane duk wanda ya gani, ta'arafuna bainahu. To suka ce Allah ne kin sa mutane kwakwalwarsu ta fara wani irin wato sharp aiki tana tuna komai. Wannan ra'ayi na farko kenan. Ra'ayi na biyu, wasu malamai suka ce wannan aya tana ishara ne zuwa ga wasu ayoyi da Allah ya ambata a wuri daban-daban da suke nuna cewa za a gabatar wa da mutum ayyukansa ya gansu a cikin littattafai wanda ake rubuta ayyuka, kamar fadin Allah yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim, ranar da harsunan mutane da hannayensu za su yi musu shaida, wa arjuluhum, da kafafunsu bima kanu ya'malu, da abin da suka ce suna aikatawa. Daga cikin suratul Nur ko saboda akwai gabobin mutum za su tuna mishi ayyukan da ya aikata da su. Sannan kuma a wani waje Allah yana cewa yawma idhin tuhaddithu akhbara bi anna rabbaka awha laha, nan kuma ƙasa kenan kaga gabobi za su tuna mutum. Sannan wannan ƙasa da a cikinta akai duk abin da akai, duk abin da akai na aikin kirki ko na banza a cikinta akai, to za ta bada labarin duk abin da aka aikata. Bi anna rabbaka awha laha, ubangiji ya mata magana ya ce ki tona asirin duk abin da akai, yawma tubulas sarair, hakanan baya ga gaɓoɓin mutum za su yi magana su bashi su gaya mai abin da ya aikata su tuna mishi, kuma ƙasa ma ta tuna mai abin da ya aikata a kanta. Sannan sai kuma littattafan da aka yi rubutun, Allah ya ce ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba cikin Isra'il. Hakanan kuma har ɗan adam ma zai yi musu, har Allah ya ce mishi la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid, ashe Allah ya ce ba a musu tsakani na a gaba gare ni. Saboda da mala'iku masu rubutu wa qala qarinu wa za ma la ilaha ati, da littafin sa ikra kitabaka, da ƙasa yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, da gabobi yawma tashhadu alaihim aydihim wa arjuluhum, da sauransu duka za su bada shaida na abin dan adam ya aikata, da ka sai zama ya tuna komai. Waɗannan shaidun sun yi masa yawa yadda zai ce bai tuna ba. La haula wala quwwata illa billah. Da kuma dai ayoyi ire-iren waɗanda suke magana akan cewa za a tuna da shi ne ma'anar faɗin Allah yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatul jahim, sai kuma a fito da jahim liman yara, ga wanda zai ganta, wato za a fito da ita gaba ga mutane kamar da Allah yake faɗa wa waje wa burrizatul jahim lil ghawin, a cikin suratul shu'ara za a fito da wuta ga waɗanda suke al-ghawuna, wato wanda suke sun yi wauta sun yi talababuwa za a ce musu ga wutar da ku shiga kin kenan za a bayyana ta ga kowa da kowa shine liman yara za kuma a bayyana ta bayyanawa ta musamman ga waɗanda za su shige ta kowa sai ya ganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da wutar ne filin farfaje tashin alkiyama da dubban ɗaruruwan mala'iku sun daure ta da sarƙoƙi suna janta tana jan su haka za su dinga jawo ta da kyar su iso da ita filin alkiyama kowa yana ganinta saboda a ƙara firgita ƴan wuta tun kafin su shige ta Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ya ce wa buriyat jahimu liman yara fa amma man tagha na'am agara tashi fa amma man tagha kaga dai wanda ya dagawa wa athara alhayata ad-dunya ya zabi rayuwar duniya fa innal jahima hiya al-ma'wa ita wannan jahimu ita ce makomarsa a wannan rana ta alkiyama mutane za su zama gida biyu akwai gida na farko sune waɗannan mutane wanda suka yi dagawa wanda suka fifita rayuwar duniya akan ta lahira waɗannan sune ɗan wuta Allah ka tsare mu daga wannan bangare a ranan za su ga sakamakon munin aikin su sakamakon kafircin su sakamakon sabon su da biye wa san zuciya kamar da Allah yake cewa umman adallu mimman ittaba'a hawahu da gairi hudan minallah ba wanda ya kai tadewa da bata yadda wanda ya bi san zuciyarsa ba tare da shari'a daga Allah ba wannan su ne wanda suke zama makomar su wuta ne sannan Allah ya sake ambatan bangare na biyu wa amma man khafa maqama rabbi
wa amma man khafa maqama rabbi wa na'a nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha fima anta
Allah ya ce fa amma man khafa maqama rabbi amma kaga wanda yaji tsoron matsayin ubangijinsa yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wana hannafsa anil hawa sakamakon tsoron ubangiji da yaji sai ya hana zuciyarsa daga biye masan ranta Allah ya ce fa innal jahima hiyal ma'a to wannan sune kashi na biyu na mutane a ranar alkiyama wato wanda yayi shiri dan gamuwa da Allah ubangijinsa shirin nan abu na farko shine imani da Allah kadaita Allah ubangiji da gujewa shirka da rike tauhidi gamgam da kuma yin ayyuka nagari allazina amanu wa amilu salihati allazina amanu wa amilu salihati man amana billahi wa amilu salihati man kana min billahi wa yawmil akhir wannan ne kaidoji guda biyu na imani da Allah ubangiji madaukakin sarki wanda ya hada imani da dukkanin rukunan musulunci da imani da dukkanin rukunan imani da kuma aikata aiki na gari shine aikata farillai da wajibobi da sauran ayyuka na gari mutumin da yaji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yaji tsoron azabar ubangijinsa yaji tsoron hisabi da sakamako da ubangijinsa yake saboda haka sai ya mike ya bada haƙoƙin da Allah ya daura masa haƙoƙin da Allah ya daura mutane iri biyu ne akwai haƙoƙi na wajibi akwai haƙoƙi na mustahabi akwai kuma a kasa su ta fuskar wake da haƙƙin akwai haƙoƙin da suke na Allah ne sune haƙƙin bautata masa da haƙƙin kore shirka daga barinsa da haƙƙin yin ibada a bisa hasken abin da ya wahayi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma haƙoƙin da suke haƙoƙin ƴan uwanka ne ƴan adam su ma sai mutun ya kiyaye su haƙoƙin iyaye haƙoƙin makwabta haƙoƙin ƴan uwa haƙoƙin dukkanin musulmi haƙoƙin ƴaƴa haƙƙi na bashi na sirri na mutuntaka da sauransu dama kuma shi al-ihsan wato mataki na ƙarshe na addini shine al-ihsanu ila Allah wal ihsanu ila ibadillah kyautatawa Allah ta fuskar yin bautar Allah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka bautatawa Allah kamar kana ganinsa da kyautatawa bayin Allah ta fuskar bada haƙoƙin da Allah ya ce a basu haƙoƙi waɗanda suke sun shafi iyaye shine haƙƙin kyautatawa da haƙƙin jin kai haƙoƙin da suka shafi iyali da ƴaƴa da mata shine haƙoƙin tarbiyya da ciyarwa da ba da wurin zama da sauran haƙoƙin da suke akan mai gida, haƙoƙin makwabta na kyautatawa, haƙoƙin sauran mutane tun da kan shuwagabanni da malamai da makwabta da ‘yan uwa da dangi makusanta da na nesa da abokan kasuwanci, dukkanin bayin Allah kai hatta dabbobi, akwai haƙoƙin da Allah ya ainihin bayar cewa lallai a kiyaye musu wannan haƙƙi. Wanda duk ya ji tsoron Ubangijinsa, ya yi tsoron tsayuwa a gaban Ubangijinsa, sai ya yi riƙo da duka waɗannan haƙoƙi, ya cika wa masu haƙƙin haƙoƙinsu, shi ne ma'anan wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa. Wanda ya ji tsoron Allah Ubangijinsa, ya hana ransa daga bin son zuciya. Son zuciya shi ne wato wata ɗabi'a da Allah ya halicci mutane, wadda sai in Allah ya taimaki mutum yake iya galaba a kanta. Kamar da Allah yake cewa wa udratil anfusu shuh, an halartawa da zukata rowa, da son kai. Kowane ɗan adam asali yana da son kan shi, amma Allah yana taimakon mutum da kyakkyawan manufarsa da kyakkyawan ƙudurinsa da addu'a, sai Allah ya masa maganin wannan mummunar matsala. Amma ba haka ba, cuta ce wata ke ta asali ga ɗan adam, shi ne son zuciya. Shi ne mutum ya dinga biye ma ransa abin da take so ya aikata, shi zai aikata. Baya biye ma abin da shari'a ta ce, ko abin da mutunci ya ce. In ma ka ga yana yin wani abu da ya ce da shari'a ko mutunci, yana yin sa ne don ya dace da son zuciyarsa. Wannan babbar cuta ce da Allah ya kwaɓa a kanta. Hatta annabawa sai da Allah ya kwaɓe su a kai. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah ya ce, ya kai annabi Dawuda, lallai mu mun baka shugabanci a kan mutane, mun baka annabta, kai musu hukunci da gaskiya, kar ka bi son zuciya, kar ka sake ka bi son zuciya. Duk wanda ya bi son zuciya to zai samu kanshi a cikin taɓewa, a cikin nadama, a cikin shiga fitintunu mabambanta game da rayuwar duniya da kuma ranar gobe da kiyama. Don haka aka ayyana a nan, saboda son zuciya shi ne limami na dukkanin sauran ɓarna. Duk wata ɓarna da kaga mutane suna yi game da kamar ɓarna a cikin dukiya, ɓarna a cikin ibada, sakaci da addini, aikata manyan laifuffuka, da duk wani abu wanda yake mummuna, za ka ga son zuciya shi ne limamin da ke kai mutane. Wannan son zuciyan shi ne abin da shaiɗan yake amfani da shi ya kunna maka shi. Shaiɗan yana ijinetin ɗinsa ne, sai ya zama shi ne yake jagorantaka wajen aikata ɓarna iri daban-daban. Da haka kullum ake neman tsari daga son zuciya da sharorin zuciya. Allah ka tsare mu. Allah ya ce, amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa. Wanda duk ya ji tsoron matsayin Allah Ubangijinsa, sannan kuma ya yi ƙoƙari ya hana zuciyarsa daga bin soye-soyenta, fa innal jannata hiyal ma'wa, to wannan aljanna ita ce makomarsa. Allah ka samu daga cikin masu samu makoma ta aljanna. Wannan shi ne mutumin da ya yi shiri don wacce rayuwa matabbaciya, ya fifita ta a kan wannan rayuwa mai ƙarewa. Rayuwar duniya mai ƙarewa ce, abin cikinta ma mai ƙarewa ne, ajalin da Allah ya ɗaura mutum a ciki mai ƙarewa ne. Idan mutum ya fifita lahira a kan duniya, to ya yi abin da ya kamata. Ta yaya ake fifita lahira a kan duniya? Shi ne da imani, riƙo da imani, da aikata ayyuka nagari, da tsayawa a kan istiƙama, da tuna da yawaita tuna lahira, da yawaita tuna duniya tana ƙarewa, da yawaita tuna mutuwa, da tsayuwa a kan ba da haƙoƙin Allah, da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da haƙoƙin bayin Allah, da haramta wa kai duk wani abu wanda zai kai mutum zuwa ga shirka, zuwa ga kafirci, zuwa ga saɓo, zuwa ga aikata mubiƙat, zuwa ga aikata ɓarna a nan duniya, wanda zai ga sakamakonsu a lahira. Saɓo da ɓarna da kafirci da makamantansu. Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin Alƙur'ani mai girma, wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tundhira yawmal jam'i la rayba fi fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Allah yace, kuma irin haka muka yi maka wahayin wannan alqur'ani balarabi litundira ummul qura dan ka ja kunnan mutanen uwa alqarya ita ce makka wa man haulaha da duk sauran duniya dake kewaye da makka Allah ya ce wa tundira yawmal jam'i kuma ka ja kunnan mutane game da rana haduwa din nan la raiba fi babu kokonto game da zuwan wannan rana sai Allah ya ce fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu bangare a wuta wasu bangare a aljanna to sune aka ambata mana nan fa amma man tsaga wa athara al hayata ad dunya fa innal jahima hiya al ma'wa sune fariqun fis sa'ir kenan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa sune fariqun fil janna to zamu ga anan an fara ambatan yan wutan kafin yan aljanna wasu ayyuka ko zaka ji an fara ambatan yan aljanna kamar wannan da muka ja fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir to yana da alaka ne da siyakin surorin ita wannan sura kamar da muka ambata a wasu lokuta sura ce ta zo dan tsoratar da mutane da sa su cikin tunani na al'amarin nan mai girma na alkiyama sura ka tazo da kalmomi da uslubi mai rudarwa mai sanya tashin hankali shi yasa daga cikin wannan aka fara ambaton wutan kafin aljanna wato hankalinka ya fara tashi ka fara shiga cikin taitayinka ka fara shiga cikin rudani kafin Allah muka cewa akwai mafita saboda haka aka fara ambaton fa amma man daga aka jinkirta ambaton wa amma man khafa maqama rabbi aka fara ambaton fa innal jahiya hiyal ma'wa jahima hiyal ma'wa kafin ambaci fa innal jannata hiyal ma'wa Allah ya sa mun gane saboda haka wannan waɗannan ayoyi suna bayyana mana rabuwar mutane zuwa gida biyu ne a ranar kiyama yan wuta da yan aljanna wato muminai da kuma kafirai Allah ubangiji ka tsare mu daga kafirci Allah ya saki cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursa
yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursa
Allah ya ce suna tambayarka yas'alunaka suna tambayarka anis sa'a game da lokacin alkiyama ayyana mursaha yaushe ne lokacin wannan batun rana alkiyama maudu'i ne mai girma kwarai a cikin al'amarin duniya wato dukkanin al'ummomi suna neman ba'asi game da tashin alkiyama kafirai suna ƙaryatawa musulmai da mu'minai suna gaskatawa dan haka Allah ya riwayata bada labarin abinda suke fada a wani waje yace innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu yadda ya fada sun tambaya din a can ma yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha sai ce kul ka ce musu innama ilmuha inda rabbi kadai iliminta yana wajen ubangiji na ne a cikin suratul a'raf kin la yujalliha liwaqtiha illa hu babu wanda ya isa ya yaye al'amarin labarin lokacin ta sai shi saqulat fis samawati wal ard al'amarin ta yayi nauyi labarin lahira ya damu kowa labarin yaushe ne kiyama ya kowa na da interest a kai la yujalla lokacin saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa bagta ba ta zuwa sai a afke a wani je kuma kaman a cikin suratul ahzab Allah ya ce yas'alukan nasu anis sa'a mutane sun tambaye ka game da tashin alkiyama qul innama ilmuha indallah kuma yudrika la'alla sa'atu takunu qariba zuwa karshen ayoyin da suka yi magana akai kaga nan ma Allah yana ambaton mana tambayar da ake ta maimaitawa yas'alukan nasu anis sa'a mutane suna ta tambaye ka game da yaushe ne tashin alkiyama qul innama ilmuha indallah kace musu Allah ne kadai ke da ilimin ta shi sai yana daga cikin mafatihul ghaibi guda biyar inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah yace shi kadai yake da ilimin tashin alkiyama inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaisa kuma Allah shi kadai yake saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham shi kadai yasa abin da ke cikin mahaifai wa ma tadri nafsun madha taksubu ghadan shi kadai ya san me gobe za mutane za su aikata gobe wata da nafsu bi ayi adan ta mutu ba wanda yasan kuma inda zai mutu sai Allah wannan sune mafatihul ghaibi al khamsa allati la yujalliha rabbuna illa li ahadi Allah bai barin kowa ya san wannan fiye da mutum ya kai ga hatsari bancinsa bai sai sa wannan abubuwan sawa da tsaban lissafi ne na kimiya ko da tsaban bokanci da ake da aljanu bai sai san wannan abubuwan ba Allah ya toshe ilminsu to saboda haka mutane suka yawaita tambaya akai har ila yau a cikin sutul anbiya suna cewa wayaquluna mata hadhal wa'd in kuntum sadiqin suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin za a yi alkiyama nan kana ta cewa za a yi alkiyama ya ku annabawa kuna ta fada wai yaushe ne a cikin shura sai Allah yake yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq Allah yake waɗanda suke kafirai wanda ba su yi imani da ita ba suna cewa ayi yanzu ma inda gaske ne muna so maganta yastajibu alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha su ko mu'minai suna jin tsoro suna tsoron zuwan rana wa ya'lamuna annaha alhaq kuma sun san gaskiya ne suna cewa sai Allah ya ce ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati lafi dalalin ba'id lalle wanda suke musu suke jaya ga matashin alkiyama suna cikin matsanancin bata da dai ayoyi da dama da suka bayyana irin wannan ma'ana a cikin alqur'ani a wurare daban-daban wanda suke nuna cewa kowa na cikin tashin hankali da damuwa game da alkiyama to shine nan Allah yake ce mana yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayan kan game da tashin alkiyama wai yaushe ne lokacinta fima anta Allah ya ce fima anta min dhikraha yo ina ruwanka da ita ma ai laisa ilaika ilmuha babu ruwanka da ilminta ba Allah bai daura maka wannan ba function dinka bane baya cikin domain din abinda Allah ya daura maka na wa'azi ka san yaushe ne tashin alkiyama wato kai ma yanzu ba abinda aka ce ka nema yaushe tashin alkiyama ba ka nemi abin da in an je kiyama ya za a yi ka tsira kar ka damu yaushe kai dai ka damu in an je ya za a yi ka tsira Allah ya ce ila rabbika muntahaha izuwa ga Allah ubangijinka ne muntahaha ai muntaha ilmiha al'amarin ilminta ya tike ne ga ubangijinka shi yasa mala'ika jibrilu bai san sa tashi alkiyama ba annabawa da manzanni ba su sani ba sauran mala'iku ba su sani ba mutane ba su sani ba aljanu ba su sani ba kowa bai sani ba sai Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi mala'ika jibril yake ce mishi mata sa'a a cikin wannan hadisi mashahuri yaushe tashin alkiyama da ya ce mishi bal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i wanda yake tambayar wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba dukkaninsu ba su sani ba fi khamsin la ya'lamuha illa Allah yace ɗaya ne daga cikin abubuwa guda biyar wanda babu wanda ya sani sai Allah da haka Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ila rabbika muntahaha innama anta
innama anta yakhshaha
Allah yace mishi innama anta kadai kai abinda aka daura maka mundhiru man yakhshaha kai ne gargadi ne ga wanda yake jin tsoron tashin alkiyama wato Allah ya aiko ka ne ka ja kunne kai gargadi kai wa'azi ga waɗanda suke tsoron azabar Allah ran da alkiyama din ta tsaya wannan shine iya aikin ka ba aiko ka dan ka ambaci yaushe ne tashin alkiyama ko kai mutane bayanin kwanan watan da za a yi ta ba innama anta mundhiru man yakhsha ka annahum yawma yarawnaha Allah ya ce ka annahum kamar dai su yawma yarawnaha ranar da za su ga alkiyama lam yalbathu kamar ka ce ba su zauna a kaburburansu ba illa ashiyatan in ba maraice kwaya ɗaya ba aw duhaha ko kuma wato hantsin wannan wuni wannan aya tana ita ce cikon surar gaba ɗaya ko ita ce marfin surar za ka ga ta tattare wato duka dogon bayanin da aka tana ambaton abin da ke cikin tashin alkiyama na cewa mutane za su ga abin ne kawai kamar ma yanzu aka yi kamar ba su dade ba tare da cewa sun dade shekaru da yawa dubbai ɗaruruwa a kabarbaransu ko tsakanin huri na farko ma da huri na biyu mun ji cewa shekara 40 na lahira sannan kuma dadewar da suka yi su kafiran a cikin tashin hankali da azaba duk da haka saboda azaba alkiyama da tashin hankalin da shine al-qamatul kubra ta mantar da su azaba da tashin hankalin cikin kabari shi sa Allah yake cewa ka annahum yawma yarunaha kamar da su ganta lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha al-ashiya shine tsakankanin lokacin sallar azhar zuwa faduwar rana daga zawali lokacin sallar azhar zuwa faduwar rana shine ashiya guni kenan ko shi kuma ad-duha kamar yadda aka sani daga fitowar rana daga shuruqin rana zuwa zawalinta shi yake ce ma hantsi to wannan a zama da suka yi a kabari tsawon shekaru za su ga kaman dadewarsa bai kai dadewar hantsi ko dadewar wuni ba ba wai dan dadi ba a'a dan tashin hankali muminai za su ga tsakanin mutuwarsu da farkawarsu a gaban Allah kaman gurgurdan baccin safe irin baccin da ango yake yi kafin a gama masa abinci su kuma kafirai za su ganshi kaman tsawon wuni ko tsawon yammaci kamar da Allah yake faɗa a cikin baha cewa yawma yunfakhu fis suri ran da za a yi busa a cikin kaho wa nahshurul mujrimina yawma idzin zurqa a ranar za mu tashi masu laifi da fuskar su ta yi baki kirin zurqun shine wato baki irin na kamar an shafa mutum gawayi ko bula a fuskar sa baki mara kyan gani Allah ya ce wa nashirul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum suna magana a koye shine at-takhafut suna yin kuskus illa bistum illa yawma suna cewa anya kuwa dadewar da muka yi illa ashara ko dadewar da muka yi a cikin kabarin mu bai wuce ba kaman wani abu kaman goma ko sa'a goma ko awa goma ko rana goma ba a wani waje kuma Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'a cikin suratul rum ran da alkiyama za ta tashi kafirai har rantsewa da ubangiji za su yi cewa ma labisu ba su zauna a cikin kabarinsu ba ghaira sa'a face awa guda wato duk wannan yana nuna mana kusancin al'amarin zuwan tashin alkiyama a wurin Allah mu da muke ganinta da nesa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba mutane suna ganin nesa ne amma a wurin Allah babu shakka al'amari ne nan kurkusa wala wa ma amsati illa kalamhil basri aw huwa aqrab kaman kifta wa ido ko kuma yafi kifta wa ido ma kusanci duk ana mana wannan wa'azin ne dan mu hankalta dan mu wa'azantu dan kuma mu shirin gamuwa da Allah kusancewa lahira nan kusa take kuma da zaran mutun ya mutu to lahira shi ta fara zango da zai ci na gamuwa da Allah sun riga sun fara saboda yan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah ne wa kanmu wa'azi kun ga dai wannan sura duk abin da ke cikin ta tsoratarwa ne da nusantarwa da jan kunne da gargadi da kuma buga misali na abin da ya auku na wani wanda bai ji jan kunnen da aka yi ba bai ji gargadin da aka yi ba Allah ya kama shi tun a nan duniya kuma Allah zai mishi kamu mafi girma a lahira to haka mu ake mana gargadi akan cewa mu shiga taitayin mu mu ji tsoron Allah mu rike imani da tauhidi mu rike ayyuka nagari mu tuba daga zunubanmu mu yi kokarin wato mu gamu da Allah salin alin gamuwa da Allah salin alin kuma yana cikin imani da shi da aikata aiki nagari da biyayya ga manzansa da neman gafara daga zunubai dan ainihin wato a rabota da rahamarsa da gafararsa da ainihin wato aljannarsa wannan shine karshen wannan sura ta suratul naziat sura ta biyu a cikin wannan juz'i mai albarka na juzwa amma mun Allah ya sa mun gama karatun sa a cikin darussa guda biyar kenan cikin izinin Allah da iyawarsa da kuwa cewarsa mun ji darussa da yawa a cikin surar darasin da bamu ambata ba wanda zan cike mana da shi shine game da tabbatar da wato aqidar kalamullahi cewa Allah yana magana yadda ya ga dama da wanda ya ga dama a inda ya ga dama da yaran da ya ga dama mun ji cewa Allah yayi magana da Annabi Musa a wurin da yake mishi idhab ila rabbik ila fir'auna innahu tagha fa qul hal laka ila an tadhakka wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha qur'ani dukan shi magana Allah ne amma wannan hikaya ce ta maganar da Allah ya zanta da shi da Annabi Musa alaihi salam a Tur Sina saboda wannan sura da gaskiya take tabbata mana shi ta tabbata mana da aqida al-sunna wal jamaa wanda take tabbata cewa Allah yana magana sabanin aqidar mu'tazila da yan bid'a ire-irensu za mu saurara anan saboda ƙurin lokaci kuma saboda ba zai mu fara sabon sura ba sai a darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa ya zama na daidai muna roƙon Allah madauki sarki ya ba mu ladan sa ya sa mana shi a cikin hasanat din mu kurakurai da suka faru Allah ubangiji ya gafarta mana gabaki daya ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda zaka ba su falalar waɗanda suka zauna inda ake ambaton Allah Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda zaka enta a cikin wannan wata Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka raba mu da duniya lafiya ya Allah ka cika magabatan mu cikin iyaye da malamai da ƴan uwa da dangi da kakanni da sauran musulmi gabaki daya Allah ka kawo mana sassauci da rangwame a cikin wannan ƙasa ta mu da albarka abubuwan da suka fi ƙarfi mu Allah kai mana maganin su matsaloli na tsaro matsaloli na tattalin arziki matsaloli na rigimin kasuwanci da shugabanci da sauransu da yake ya Allah kai ne zaka iya mana Allah muna roƙonka ka iya mana Allah ba mu da dabara ba mu da ƙarfi ba mu da iyawa Allah ka iya mana Allah muna kai ƙarar raunin mu zuwa gare ka Allah muna kai ƙarar zaluncin da ake mana zuwa gare ka Allah ka gafarta mana Allah ka saka kanka mana Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwil bihi alayna masa'ib ad-dunya majalla Allahumma bi absarina wa asma'ina ma abqaitana waj'al hulwarisa minna waj'al farana ala man zalamana wansurna ala man adana wa taj'al musibatana fi dinina wa taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nar masirana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullah